opportunité en tant qu'entrepreneur.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Sunana Sarfilu Hashim kuma tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake da muku a wani shiri na daren yau Litinin 2 ga watan Satumba shekarar 2024. A cikin shirin za a ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske kan motocin yaƙi biyu na sojojin ƙasar da aka ga 'yan ta'adda na cinna musu wuta. Haka kuma za a ji cewa ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya haifar da asarar dukiya da lalata hanyoyi a ƙasar Kamaru. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma da Muhammad Ibrahim Kwadi zai kawo mana. Sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan Washington DC. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Yajin aikin ma'aikata na gama gari ya kawo cikas ga Isra'ila a ranar Litinin, yayin da babbar kungiyar kwadago da 'yan kasuwar kasar ke kokarin matsawa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas don kawo ƙarshen faɗa a Gaza a daidai lokacin da yakin ya kusa cika watanni 11 ana gwabzawa. Gagarumar zanga-zangar 'yan kwadagon bayan dubin dubatar mutane sun yi zanga-zanga a kan tituna a daren ranar Lahadi ita ce mafi girma ta nuna adawa da gwamnati tun bayan da aka fara yakin a watan Oktoban bara. Dakatar da ayyukan na ranar Litinin ya zo ne kwana guda bayan da Isra'ila ta sanar da cewa an sake gano garwakin wasu mutane 6 da aka yi garkuwa da su a wani ginin ƙarƙashin ƙasa da ke kudancin birnin Rafah na Gaza. An rufe bankuna, asibitoci, shaguna tare da dakatar da hanyoyin sufuri na gwamnati da babban filin jirgin saman ƙasar ko kuma an taƙaita ayyukansu. Sai dai a wasu fannonin harkokin yau da kullum na ƙasar yajin aikin bai yi tasiri ba. Hukumomi a Kinshasa babban birnin ƙasar Congo sun ce fursunoni sun yi ƙoƙarin fasa babban gidan yarin ƙasar kuma an ji ƙarar harba-harba daga cikin gidan yarin mai matuƙar cunkoso. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya ya tabbatar da haka a shafinsa na X cewa akwai yunƙurin tsirewa daga gidan yarin a ranar Litinin. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin guduwa. Ya zuwa safiyar ranar Litinin, jami'an tsaro sun killace hanyar da ke zuwa gidan yarin. Hotunan bidiyon da ake zargi na cikin gidan yarin makale ne sun nuna garwaki da dama a ƙasa. A yau Litinin, hukumar zaben ƙasar Tunisia ta sanar da amincewa da 'yan takarar shugaban ƙasa 3 a zaben da za a yi a ranar 6 ga watan Oktoba, ciki har da shugaban ƙasar Kais Saied, inda ta kori wasu 'yan takara 3 da ke neman tsayawa takara duk da hukuncin da kotu ta yanke da ya ba su damar tsayawa takara. A makon da ya wuce 'yan takara 3 da aka kora sun samu nasarar ɗaukaka ƙara a kotun gudanarwar ƙasar kan hukuncin da babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta IC ta yi na hana su tsayawa takara. Hukumar ta ce ba su samu cikakken goyon baya da ake buƙata ba don tsayawa takarar babban muƙami. Mutanen na daga cikin mutum 14 waɗanda aka ƙi amincewa da buƙatarsu ta neman shiga takarar. A ranar Litinin, hukumar IC ta ce jerin sunayenta na farko tabbatacce ne kuma ba batun ɗaukaka ƙara. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa ci har da Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine. Serhiy Popko, shugaban hukumar soji ta Kyiv, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙirar cruise guda 10 da kuma makami mai linzami ƙirar ballistic kusan guda 10 a birnin. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce faɗuwar tarkacen da makamin tsaron sararin samaniya Ukraine ya harbo sun jikkata aƙalla mutum 2. Harin nan Rasha ya kuma lalata wani tankin tafasa ruwa a wani gidan ruwa da kuma mashigar tashar jiragen ƙarƙashin ƙasa na cikin gari da ake amfani da shi a matsayin mafakar bam. Sojojin Ukraine sun ce sun harbo makamai masu linzami 22 cikin 35 da kuma jirage marasa matuƙa 20 daga cikin 23 da Rasha ta yi amfani da su wajen kai hari a yankuna da dama. Yau Litinin Amurka tana bikin ranar ma'aikata ta shekara-shekara wanda a hukumance ake jinjina wa ma'aikatan ƙasar. Bikin da har ila yau yake nuni da zuwan ƙarshen lokacin bazara amma ba a hukumance ba. Bikin ya kawo ƙarshen hutun ƙarshen mako na kwanaki uku da mutane da yawa ke amfani da shi na kammala hutun ƙarshen yayin da yara suka fara sabuwar shekara a makarantu. A gefe guda kuma shagunan sayar da kayayyaki ke rage farashi.
The Transportation Security Administration predicts its agents will screen.
Wakilin kamfanin dallancin labarai na AP ya ce hukumar kula da sufuri ta yi hasashen tantance mutum sama da miliyan 17 a filayen jiragen saman kasar daga ranar Alhamis da aka fara hutun zuwa ranar Laraba da za a kammala hutun. Waɗanda ke tafiya da mota a lokacin hutun suna fuskantar matsakaicin farashin man fetur. Wanda ya yi ƙasa da kashi 10% ƙasa da irin wannan lokaci a bara. Yau Litinin wani rahoto na hukumar kula da yanayi ta duniya WMO ya ce, Afirka na fuskantar ƙaruwar matsalar sauyin yanayi sosai, inda ƙasashe da dama ke kashe kusan kashi 9% na kasafin kuɗi wajen yaƙin mummunan yanayi. Duk da samar da gurɓatacciyar iska mafi ƙaranci idan aka kwatanta da sauran nahiyoyi. Yanayin zafi na ƙaruwa cikin sauri fiye da matsakaici na duniya. Rahoton hukumar WMO na yanayi na ƙasa da ƙasa a Afirka na 2023 ya ce, a yanzu haka ƙasashen Afirka suna yin asara a matsakaicin kashi 2-3% na haɓakar tattalin arziki na cikin gida da suke fama da matsanancin zafi wa makon ruwan sama, ambaliya, mahaukaciyar guguwa da kuma daɗewar fari. Gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashen Afirka ke nazarin yadda za su yi amfani da tarukan COP na Majalisar Ɗinkin Duniya na bana domin samun kaso mai tsoka na kuɗaɗen tallafin yanayi na duniya.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin haske akan motocin yaƙi biyu na sojojin ƙasar da aka ga 'yan ta'adda na cinna musu wuta, yayin da kuma tsaffu da manyan sojojin ƙasar ke ci gaba da taukan muhawara akan cewa ko rashin dacewar tarewar ministocin tsaro da manyan hafsoshin ƙasar zuwa Sokoto don sa ido a yaƙi da 'yan ta'adda. Hassan Maina Kaina na ɗauke da wannan rahoton.
Hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta yi ƙarin bayani akan motocin ta biyu na yaƙi da aka ga kartakin ɗan bindigan nan, wato Bello Turji, shi da yaransa na cinna musu wuta a cikin daji. Wata sanarwa da daraktan cibiyar tattara bayanai a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Bube Fitar, ya yi bayanin dalla-dallan abin da ya faru. Kamar yadda ya umarci ɗaya daga cikin jami'ansa, Group Captain Ibrahim Albukar, ya mana ƙarin bayani.
Wato za su je wani clearance operation ne, wato suna hanya. To kuma karka manta, ka san ana cikin Agusta ne, wanda ruwan sama ta zamanto sosai. Sai aka samu matsaloli wanda suka shiga taɓo irin da wannan motar ya kasa tafiya haka. Da suna ƙoƙari dai su ga yadda za a yi a shakan wannan lamarin. To alal hakika ana cikin wannan abin. Bayanan sirri ya nuna akan cewa ga wayannan 'yan ta'addan sun gaya za su taso musu. To da wannan aka yi wannan, aka ji wannan bayanin, sai su kuma sojojin da dabara mu na musu aka yi demobilizing motor da yake an yi kokari a cire shi ta ci tara haka, sai aka demobilizing vehicle din. To suka yi demobilizing vehicle din, suka cire duk abubuwa na kayan yaki da sauransu, suka yi advancing. To sai wannan 'yan ta'addan suka zo suka sanya wa abin wuta, kamar da shi director ya faɗa a reporting sa.
Wannan kuma da kuma ƙarin aika-aika irin na 'yan ta'addan a jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara ya fusata a gwamnatin Najeriya, inda ƙaramin ministan tsaro da kuma manyan hafsoshin sojojin ƙasar suka ƙuduri aniyar tarewa jihar Sokoto domin fuskantar wannan aika-aika na 'yan ta'adda har sai sun ga abin da ya tura ya buzu naɗi. Wannan mataki na ƙaramin ministan tsaron ya janyo ra'ayoyi mabambanta tsakanin tsaffin manyan sojoji a ƙasar. A cewar Hafsa mai ritaya, Wing Commander Musa Isa Salman, wannan mataki na minista ko kaɗan bai dace ba.
Su tare Sokoto ko wani wuri ba, bai taso ba, alama ce da ke nuna cewa kila akwai abinda ake cewa break of, akwai yankewan wato chain of command ko kuma aiwatar da al'amura. Bai da amfani kuma ba zai taba samar da wani dami ido ba ko kuma ya haifar da dami ido. Kuma idan ma wasu da ke suka san yadda al'amuran nan suka ji muna wannan magana, dariya gaskiya za su dinga mana.
Amma ga Kanar Muhammad Dole da ya aiki a rundunar ƙawancen ƙasashen yankin tafkin Chadi na ganin wannan daidai ne.
Babban abin da mutane za su yi la'akari da shi shine tsaro na rayuwa da dukiyar jama'a ta takallaka akan gwamnati, hukumomi kenan. Don haka idan an diba haka, wannan matakin da an ka ɗauka ya daidai. Sai dai a sani yaƙi gaba da gaba sojoji suke yin shi, kuma kwamandojin da suke ƙasa a wurin su suke gudanar da shi. Su manya-manyan jami'an gwamnati da kuma manya-manyan hafsoshin sojoji suna zuwa ƙaddamar da abin ne ko kuma gani ma ido a lokaci-lokaci. Ba wai su je ranar da aka fara ba su zauna suna biye su gindi-gindi har sai an kammala.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina, idan muka tsallaka makwabciya kasar kamar kuwa, ruwan sama ne kamar da bakin ƙwarya ya yi gyara, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Muhammad Rabi Damba ya haɗo mana.
Akan layin da banga mora kusiri, shashin ca kamari da banga kusiri ne ake gasa ma masu jigilar kayayyaki aya a hannu. Misali akari da ruwan sama da ta yi tsamari ta kuma haifar da rudani, abinda ya sa lalacewar hanya ya dakatar da kaiwa da kawowa ga masu amfani ga wannan layin. Shugaban karamar hukumar Logon Ishari gani yake cewa ruwan sama ya tabarbarar da yanayin wannan hanya. Motoci kuma da suke zuwa daga asashe makwabtai ba su mutunta ton abin da ya dada gurbata wannan al'amarin kenan. Ina muna iya bakin kokarinmu domin ganin cewa hanyar ta koma kamar da kuma kowa da kowa ya kama gudanar da aikin shi ba tare da ya samu matsala ba. ‘Yan kasuwa da masu jigilar kayayyaki da suka shafe kusan mako guda dauke da abinci masu saurin lalacewa sun rasa uwar da ta haife su. Duban yanda al'amarin ya yi tsamari, sun karkata ga gwamnati domin samun mafita. Alhaji Kabiru, ɗan kasuwa, yana mai ra'ayin cewa
duba da kalubale da muke fuskanta dai a wannan makonni shine rashin kyawun hanya ko kuma in ce tsakanin Najeriya da Kamaru a boda dai da muke samun matsala. Har ila yau gani dai yana tsaye dai a kan boda hanya ba kyau.
Dangane da wannan al'amarin da ke sa kowa da kowa cikin halin ni'yasu ne, gwamnar jihar Arewa mai nisa ya yanke shawaran baima shugabar karamar hukumar Logon Ishari umurnin dakatar da jirga-jirga tare da gyara wannan hanyar cikin gaggawa. Wannan hanyar ne mai hada kusiri da Jamena da kuma Jamena da Maiduguri. Ibrahim Shekarau, direba, ya ce
mu direbobin manyan motoci muna cikin hali wanda wato ba kamansa. A yau dai mun taso abin da yake gaya muku ni ne loading albasa ne gashi nan yanzu haka muna tsaye da masu shanu da masu mai to hanyar nan ya yanke ba yau ba. Hanya ya lalace, kasa hanya ba bibiya ba gyara, ya zamana duk abin da aka taso kwana kadan yanzu ruwan da aka danyi na farko shine da lalata kuma abin. To muna nan dai muna tsaye ba mu san lokacin za ka mana agaji da za zuwa gyaggyara mana wannan hanyar, kuma shine yake wucewa shine hanya lamba daya wanda yake tashi daga Duwala a wuce a shiga biya ku shiga har a shiga Chad.
Domin kiyaye wannan hanyar da ke da muhimmanci ga kasashen yankin tsakiya da kudancin Afrika, gwamnatin Kamaru tare da taimakon abokan tarayya suka kafa wani shiri domin gyara wannan hanyar. Hanyar Semak mai tsawon kilomita 57,858, amma kuma kashi 12 kacal ne cikin kashi 100 ke dauke da kwalta. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan Gaundere, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammad Rabiu Damba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kamar kodayaushe za a zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba.
Masarai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wata'ala kuma mun karba.
Dan Allah dan Annabi, muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajen mu da gonakin mu da titin mu ga ba abincin da za a ci.
Duk shekara irin wannan yazo sai mun tafi mun ji don kayayyakin mu muna komawa su guraren. Wasu ƴan Najeriya kenan suke kokawa game da matsalar ambaliyar ruwa da ta rutsa da su a bana, kuma wannan shine batun mu na yau. A dakace mu.
Afirka mutum ne ƴan dacci, hanshaki kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ji kona
madalla. Masare, yanzu haka jihohi da dama a Najeriya na fuskantar ambaliyar ruwan sama, inda dubban gidaje da gonaki da sauran kadarori na al'umma suka salwanta. Rahotanni daga hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya da sauran hukumomin aikin ceto sun ce kimanin jihohi 25 ne suke fuskantar wannan ibtila'i na ambaliya. Jihohin sun hada da Bauchi da Borno da Katsina da Benue da Bayelsa da Niger da Kaduna da kuma jihar Jigawa. Jihar Jigawa na cikin jerin yankunan da wannan ambaliya ta bana ta munana, inda ta shafe kimanin 10 daga cikin kananan hukumomin jihar guda 27, kuma akalla rayukan mutane 30 ne suka salwanta.
Alkasim Usman Gantsa da karamar hukumar Buji daga jihar Jigawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kaddara ce wadda ta zo daga Allah subhanahu wata'ala kuma mun karba, mun kuma yadda da ita. Fatanmu Ubangiji Allah ya sa bayan wannan al'amari da ya shafe mu, Allah ya kawo mana alkhairi da albarka bayan wannan ibtila'i da muke ciki. Hukumomi zo su duba musu ga yanayin da gidajen mu suke ciki, muna neman agaji na gaggawa bisa wannan ibtila'i da ya faru, especially a fadin karamar hukumar Boji gaba ɗaya. To sannan kuma akwai harkoki na tafiye-tafiye wanda hakan ta jawo harkar kasuwanci ma kusan ta tsaya, domin yanda hanyar da ta tashi daga ainihin girin ba zuwa Sara mota ma sai an mata fito.
Amina Inuwa Gantsa, Sabon Gari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, muna cikin wani mawuyacin hali wanda bamu taba shigar sa ba a tarihin rayuwarmu, dan wallahi yaran mu da kyar ake cikuro su daga cikin ruwa, ga kayayyakin mu haka duk muke fama, musamman Gantsa Sabon Gari. Dan Allah dan Annabi, muna kira ga gwamnatin jihar Jigawa ta dube mu da gidajen mu da gonakin mu da titin mu ga ba abincin da za a ci.
Sunana Muftar Ado Abdullahi Jartim da ibtila'i na cin ruwa. To alhamdulillah, muna roko ga Allah ya sa wannan alkhairi ne, kuma Allah ya kawo mana dauki. Sannan muna roko ga gwamnati, muna nema gwamnati da a taimaka mana a dube mu da idan duba da yadda a yanzu wasu ba sa cikin mahallinsu, kusan shekara 4 kenan ruwan nan muna fama da shi na barin gidaje. Duk shekara in ruwan nan yazo sai mun tafi mun ji don kayayyakin mu muna komawa su guraren.
Yanzu aka da gwamnatin jihar ta Jigawa ta ce tana aikin sake tsugunar da waɗanda wannan ambaliya ta shafa tare da basu tallafi. Dr. Haruna Meliga shi ne shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar.
To yanzu dai ba komai shagaltu wajen kaiwa tallafi ma masu wannan ibtila'i. Muna kai musu kayan agaji wanda ya shafa abinci da kayan magani. Akwai wasu gonai na wucin gari da muke amfani da su wadda makarantu ne, kuma cikin iko Allah ma yara suna hutu. Muna da magidanta da suka samu na ibtila'i sun kai 9,000, kuma gidaje da suka samu wannan abin nan sun kai 5,000.
Ya batun gonaki?
Gonaki kan ba magana, gaskiya ya yi tadin gonaki wajen kadada 9,000 da wani abu shi ba.
Ka ce kuna ba su tallafi, ya tsarin rabon tallafin nan kuka shirya shi?
Wato yadda muka shirya shi shine za mu ba da shi abinci danye a samu a dafa a gurin da suke wannan abin da su ringa sharing.
Tunda hukumar ka ta jiha ce, za a iya cewa wannan tallafi daga hukumar gwamnatin jiha yake kenan?
Eh, gwamnatin jiha ta tallafa kuma da yake assessment din da muke yi muna yi da nema ne hukumar kad ba da agajin gaggawa ta kasa kuma sun gani suna kokarin su je su kawo mana tallafi
wannan mataki da kuka dauka za a iya cewa na gaggawa ne kuma na wucin gadi akwai wani tsari da kuke a gwamnatance misali a ce za a samar da wani yanayi wanda za a dinga kubutar da mutane daga wannan yanayi na iftila'i
kware da gaske gwamnati ta yi kokari ta samu kwararru daga kasar Netherlands da suka zo suka duba irin wannan yanayi na musu za su zo in Allah da za su yi dama-damai da hanyoyin ruwa yadda ruwan zai daina damu mu insha Allah
ka ce kuna ba waɗannan mutane wajen mutum magidanta 9,000 abinci safe da dare da rana ya zuwa yanzu gwamnatin jigawa na ta kashe akan wannan hidima
gaskiya sai an yi kiyasi sai an yi kiyasi tukuna karin farko dai ta cire wajen miliyan 200,000 da wani abu wanda aka je na sayan kayan emergency ne wannan wanda za a yi ko ta kwana a kai dauki
kan koka bar talakawan ka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka
A nata bangaren majalisar dokokin jihar ta Jigawa ta ce za ta yi kokarin samar da wata doka da ta shafi sauyin yanayi da nufin dakile yawaitar wannan ambaliya tunda nazarin masana ya nuna ambaliyar ta samo tushe ne daga sauyin yanayi na duniya.
Majalisar dokoki muna ta tunanin yanda za mu tsari ko da na doka ne don yin sportin. Harkar da gwamnati ke yi a kan maganar climate change na ko kuma mamar yanayi ko kuma yanda abubuwa yake na flood. Mun sani yanayi ne da yake canjuwa ta wanda duk duniya abubuwan ne ya shafa. Amma muna tunanin mu a harka tamu da za mu ba da guduma a matsayin mu na 'yan majalisu mu ga ya rami mai doka wanda za ta amfanar za ta taimaka wa gwamnati. Yi abin da za a samu saukin wannan al'amari. Ka san kamar yadda ke magana mamare ne yakan canja. Sai gwamnati ta yi abu kaza kuma sai ga wani abu ya bullo saboda yanayi. Amma dai mu a majalisun ce kamar yadda nake tabbatar ma za mu iya kokari mu ga cewa mun yi wani legislation yanda abubuwan za su zo mun da sauki nan.
Honorable Haruna Aliyu dan Gyatin kenan shugaban majalisar dokoki ta jihar Jigawa. To Allah ya kyauta. Masu sare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gumu shi zai kankan ga mutuncin mu.
A gani da Muhammad Ibrahim Kwari.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dumi-dumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 2 0 2 4 4 5 6 3. Zan sake maimaita lambar: alamar karawa 1 2 0 2 4 4 5 6 3. Kada ku bari a barku a baya. Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannu.
Sashen Hausa Radio Amurka.
Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Jararren dan wasan gaba na Najeriya da ke takale da kungiyar Napoli ta kasar Italiya Victor Osimhen ya shiga tsaka mai wuya bayan da aka rufe kasuwar cinikin 'yan wasa ba tare da ya sami kungiyar da ta saye shi ba. Osimhen, wanda ya yi yunkurin barin kungiyarsa ta Napoli ya gaza cimma matsaya da kungiyar Chelsea da ke Ingila da kuma Al Ahly ta kasar Saudiya bayan da aka rufe kasuwar cinikayyar 'yan wasa a ranar Juma'ar da ta gabata. Chelsea ta yi yunkuri a ranar ta ƙarshe ta rufe kasuwar cefanen 'yan wasan inda ta yi tayin ɗauko Osimhen a zaman aro tare da zaɓin sayensa a ƙarshen kakar wasanni. To amma kuma an kasa cimma daidaito sakamakon yawan kuɗaɗen albashin da ɗan wasan ya nemi a riƙa biyansa. Rahotanni sun ce tuni da kungiyar ta Napoli ta cire sunan Osimhen daga jerin tawagar 'yan wasanta na farko a kakar wasanni ta bana. A wani abu da ake ganin mataki ne na maye gurbin Osimhen ɗin a makon da ya gabata, Napoli mai buga wasanni a gasar Serie A ta kasar Italiya ta kammala sayan ɗan wasan Belgium Romelu Lukaku daga Chelsea. Wasu rahotanni kuma sun bayyana cewa kungiyar Liverpool ta Ingila ta yi nazarin yanayin Osimhen da zimmar soma shirye-shiryen sayansa a kasuwar cefanen 'yan wasa ta bazara. To amma ita ma kungiyar ta ja da baya sakamakon yawan kuɗin albashin da yake karɓa a Napoli. A fagen wasan tennis kuma babbar gasar US Open ta bana ta zo da abubuwan mamaki bayan da aka yi wa jarod da manyan zakaru da zaratan 'yan wasa tun a matakan farko na gasar. Zakaran gasar ta bara wato Novak Djokovic wanda shine na biyu a duniyar tennis ya fice daga gasar a mataki na uku bayan da ɗan kasar Australia Alexey Popirin ya doke shi da turmi uku a jere wanda shine mataki mafi kankanta da aka taɓa fitar da shi daga gasar a cikin shekaru 18. Hakan na nufin Djokovic ɗan kasar Serbia zai karkare wannan shekara ba tare da lashe wata babbar gasar tennis ta Grand Slam ba karon farko tun daga shekara ta 2017, a yayin da kuma yake ci gaba da fafutukar samun lashe gasa ta 25 domin kafa tarihin da ya zarta na kowa a duniya. Ficewar ta Djokovic ta biyo ne bayan da aka yi wa jarod da matashin da taurarinsa ke haskawa a halin yanzu wato Carlos Alcaraz ɗan kasar Spain wanda ɗan kasar Girka Botic Zandoskop ya yi wa jarod da shi tun a zagaye na biyu na gasar. A bangaren mata ma an yi wa jarod da mai riƙe da kambin gasar Coco Gauff wacce ita ce 'yar wasa ta uku a duniya bayan da 'yar uwarta 'yar kasar Amurka Emma Navarro ta doke ta da turmi 2-1 a zagaye na hudu na gasar. To ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk sanyin ne a Washington DC.
A gai da Murtala. To rahotanni da muke samu na cewa kungiyar Napoli ta amince za ta baiwa kungiyar Galatasaray ta ƙasar Turkiya aron ɗan wasan Najeriya Victor Osimhen. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma ba a taƙaice.
Yajin aikin ma'aikata na gama gari ya kawo cikas ga Isra'ila a ranar Litinin yayin da babbar kungiyar kwadago da 'yan kasuwar kasar ke kokarin matsawa gwamnati lamba kan cin yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar Hamas don kawo ƙarshen faɗa a Gaza a daidai lokacin da yakin ya kusa cika watanni 11 ana gwabzawa. Gagarumar zanga-zangar 'yan kwadagon bayan dubin dubatar mutane sun yi zanga-zanga a kan tituna a daren ranar Lahadi ita ce mafi girma ta nuna adawa da gwamnati tun bayan da aka fara yakin a watan Oktoban bara. Hukumomi a Kinshasa babban birnin kasar Congo sun ce fursunoni sun yi kokarin fasa babban gidan yarin kasar kuma an ji ƙarar harba-harba daga cikin gidan yarin mai matuƙar cunkoso. Kakakin gwamnatin Congo Patrick Muyaya ya tabbatar da haka a shafinsa na X cewa akwai yunkurin tsirewa daga gidan yarin a ranar Litinin. Kafofin yaɗa labarai na cikin gida sun rawaito cewa jami'an tsaro sun kashe wasu waɗanda suka yi ƙoƙarin guduwa. A yau Litinin hukumar zaben ƙasar Tunisia ta sanar da amincewa da 'yan takarar shugaban ƙasa uku a zaben da za a yi a ranar 6 ga watan Oktoba, ciyar da shugaban ƙasa Said, inda ta kori wasu 'yan takara uku da ke neman tsayawa takara duk da hukuncin da kotu ta yanke da ya ba su damar tsayawa takara. A makon da ya wuce 'yan takara uku da aka kora sun samu nasarar ɗaukaka ƙara a kotun gudanarwar ƙasar kan hukuncin da babbar hukumar zaɓe mai zaman kanta IC ta yi na hana su tsayawa takara. Jami'an Ukraine sun faɗa a yau Litinin cewa dakarun Rasha sun kai hari a yankuna da dama da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa, ci har da Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Serhiy Popko, shugaban hukumar soji ta Kiev, ya faɗa a kafar Telegram cewa Rasha ta harba wani jirgi mara matuƙi tare da makamai masu linzami ƙirar cruise guda 10 da kuma makami mai linzami ƙirar ballistic kusan guda 10 a birnin.
To masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da karfe 6 na safe gobe Talata idan Allah ya kai mu. Inda zamu kawo muku wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Za kuma yi zuwa shafinmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen kawo muku shirye-shiryenmu na yau, sai kuma Julie Levis Gresham wadda ta haɗa tare da ba da umarni har ma da injiniyanmu ta yau. Nisar Fil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa assalamu alaikum.